birnin Makka zuwa Madina, wanda yi daidai ga 21 ga wata na biyu miladiyyar Isa ɗan Maryam alaihi salatu wassalam, shekara ta 2026. Ba don komi ba, sai don mu tunatar da juna wani abin da ya jima sananne ne a cikin Alkur'ani, sannan ya jima sananne ne a cikin sunnan manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wannan shine karo na harko da za mu sa littahi a cikin wannan masallaci mai albarka. Duk da cewa a irin wannan lokaci ne wanda galibi a masallatai ake karanta Alkur'ani mai girma tare da fassarar shi da ma'anoni shi, to amma ana dibawa a gani menene mutane suka yi bukata a kowane waje da inda za a karatu, to wannan shine ya kamata a karanta. Wannan littahi barbarshi ku bari gobe an kun shirya. Wannan littahi da yake ga hannun kowa, asalin littahin shine Usulus Sunna. Littahin da ke ga hannun ku malami ne a nan Maraɗi sananne, wanda ya kokarin juya littahin daga halshe na Larabci zuwa halshe na Hausa domin ya sauwaƙe ma wanda ba su jin Larabci amma sun iya karanta Hausa da rubutun Turanci. Kuma irin haka ba ƙaramin aiki ba ne a ce ka ɗauki wani littahi daga wani harshe zuwa wani halshe, sannan kuma idan ya yi wannan aikin yana sa kuɗin shi ne ya hidda littattafan kuma ya raba, sannan kuma yana bada yana cewa a raba. Don haka wannan ba ƙaramin aiki ne ba. Muna fatan Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara ba shi ƙwarin gwiwa da ilimi ta yadda zai ci gaba da maidamanmu wasu littattafan daga Larabci zuwa Hausa. Littahin da za mu karanta muka ce sunan shi Tarjamatu Usulu Sunna. Mala ya ce li Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, daga shekara ta 164 shine shekara aihuwar shi har zuwa ta rasuwar shi shekara 241 hijiran manzon Allah, bayan hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kenan da haka ya ku ƴan uwa musulmi, kafin mu shiga bayani menene cikin littahin tsundum, za mu san wane ne Imam Ahmad bin Hanbal, sannan kuma wace rawa ya taka a cikin kwagi na addinin musulunci. Kenan Imam bin Hanbal an haife shi ne a shekara ta 164 kamar yadda yake rubuce a littahin, bayan hijiran manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a Baghdad. Kuma sannan ya rayu a cikin wannan ƙasa ta Baghdad yana maraye ne. To ita Baghdad ɗin har yanzu tana nan, sannan capital ce a cikin garin Iraq. Iraq ita kuma a cikin duniya muna da yanki 6 ko kuma yanki 5 ko kuma yanki 7. haka dai malaman tarihi da malaman geografiya suka kakkasa akwai yankin muna bakake wato na Afrika kenan akwai yanki na Azi wato yankin Larabawa akwai yanki na Amerik haka akwai Amurka ta kudu akwai Amurka ta yamma akwai Turawa wato Arab kenan sannan akwai Antarctic sannan akwai Oceanic wannan shine kashe-kashen yankuna na duniya kenan kenan ita Iraki tana cikin yankin Larabawa kenan Baghdad inda malam yayi rayuwa ko kuma inda aka haife shi capital ce ta Iraq ita Baghdad ta kasance ƙasa ce inda wajen baje kolin musulunci ne a da sannan kuma hatta a yanzu idan ka taba ganin drapon Baghdad zaka ga a cikin shi akwai Allahu Akbar a cikin shi kina yana da kyau kahin ka shiga littafin ka san ita Iraqin mitai a duniyar musulunci da yanzu a can da duniyar musulunci ce a yanzu ma duniyar musulunci ce kenan ta kasance a cikin ilimi akwai ilimin muka da yawa da ake koya a Baghdad sannan akwai malamai masu ilimin muka da yawa ka kama tun daga ilimi wanda ya shafi bangaren hadisi wanda ya shafi fannin waka wanda ya shafi fannin fiqhu wanda ya shafi fannin aqida duka wannan karatuka a wannan lokacin duka akwai su malam be malam imam ibnu hanbal ya kasance bai fara zuwa neman ilimi ba sai da ya kai shekara 17 shekara 16 ko 15 yayi karatu a cikin garin su irin karatu wanda aka saba yi da ana yin karatu ne karatun zauri kamar irin wanga zaman da muke haka ake zamana ana karatu da malamai da dalibai kenan Imam Ibn Hanbal ya fara hita karatu ne a shekara ta 179 ya tahi neman hadisi ne galibi a da an ka ga malamai suna yawo daga wani gari zuwa wani gari to hadisi ne suke nema ko kuma hadisi ne suke son su tantance ko kuma hadisi ne aka gaya musu cewa ai wane wanda zaka samu hadisin nan gare shi ga garin da yake can to lokacin ne sai kaga sun hita sun te neman wannan hadisin dan su samu shi ha hadisin ya samu ya kawo gare mu to sai fara neman ilimin hadisi tun anan cikin garin su a wajen malamin shi Hashim bin Bashir bai gushe yana neman ilimi wajen ba har sai da malamin nan Allah ya mai cikawa a shekara ta 183 ya fara neman hadisi wajen shi shekara ta 179 shi kuma ya rasu shekara ta 183 kenan shekara nawa yayi yana dokar karatu wajen shi hudu ko to bayan malamin shi ya rasu bai bar Baghdad ba har yanzu yana nan ya ci gaba da neman hadisi cikin garin nasu har sai da kuma ya ƙara shekara uku bayan rasuwar malamin na Hashim bin Bashir to bayan wannan shekaran ne ta 186 sannan ya fara hita neman karatu kuma hitan ma da yayi har yanzu karatun hadisi ne yake nema kenan shi ke nuna mamu cewa shi addini ba zai taba yiwa ba sai tare da hadisi. Shi yasa sai Imam Ibn Hanbal in yake wata magana yake cewa in ba da Qur'ani ba da hadisi to ya za a yi ayi ma addini, wato ma'ana dai ba yayi sai da daya, sannan dai bai mikewa sai tare da daya, sannan shi wanga yana fassara wanga, sannan kuma wanga yana fassara wanga. To a wannan lokacin ne malam sai ya fanzama ya hita neman karatu. Sannan a lokacin da an ce mutum ya hita neman karatu, ba saman moto yake tahiya ba, ba cikin mota yake tahiya ba, ba cikin jirgi ba yake tahiya, a kahuwan su ne suke tahiya su nemi wannan ilimin. Wanda in ka ganmu nan zamne gajiyar su ce muke ci, iya kokarin da za mu har da ce karatun ko kuma mu neme shi ko kuma mu nemi ingancin karatu, amma su duk wahalar da ake sha ga karatu sun gama sha, sun gama tahiya, sun gama zuwa su binciko, sun yi duk wani bincike na kwakwaf da ka sani game da wannan ilimin. Ya bi dare, ya bi rana, ya bi duwatsu, ya bi ƙasa mai kwari da tudu, wato danya ta neman ilimi. To a wannan lokacin malam ya ɗauki karatun hadisi ga malamai da yawa. A lokacin da ya kai shekara 40, shekara ta 204, to malam ya zamana domin ya ilmantar da mutane ilimin hadisi. Shi da ma umarnin ilimi in ka yi shi, in akwai damar ka koya shi inda kake, to kamata ya ka koya shi. In kuma akwai wanda ke koyawa, to ba dole ba sai ka koya, sai kuma ka nemi wani waje ka koya. Malam ya kasance yana ba da karatu na hadisi, mutane su zo ya koya musu, ya karantar da su, ya fassara musu. Sannan malam ya kasance yana yin fatawa. Fatawa shi ne mutane su zo su tambayi wani abu wanda ya shige masa a cikin addini, ka warware musu wannan abu. Wannan shi ne fatawa. Ita kuma fatawa ba kowa ba ne da ya fara karatu yake iya fatawa akan addinin Musulunci ko kuma akan wata tambaya. Ba kamar yanda zamani ya lalace ba, gobe za a fara karatu, kuma gobe za a yi tambaya wadda in malamai za su ba da amsar ta, sai sun nemo littafi 20 sun buɗe can, sun buɗe can, sannan su ba da amsar ta. Wannan shi ne ake ce ma fatawa. Amma akwai kuma abin da ake ce ma tambaya, ka yi tambaya wadda nassin ta gahili yake ƙarara, sai a baka amsa. Amma galibin fatawa ana tambaya abin da yake shige ma mutane ko yake kulle ma mutane, ko kuma abu ne wanda sai an haɗa waccan ayar da wannan ayar, ko kuma abu ne sai an haɗa wanga hadisin da wanga hadisin, sannan za a samu hukuncin shi. Lokacin da malam Imam Ibn Hanbal, wanda ake ce ma Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, ya fara karatu, mutane suna zuwa wajen karatun shi, tun mutane suna zuwa ƴan kadan har sai da mutane suka kai, suna kai mutum 5,000 wanda ke zuwa ɗaukar karatu wajen shi. Mutum 5,000 ba kaɗan ba ne wajen da zai ɗaukar su karatu. Sannan da kuka ji ana ce mashi Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, shugaba wai na Ahlus Sunna wal Jama'a, to ya cancanci a ce mashi haka na inni. Kaga yanzu ba ɗaya yake ba, da yanda mutum zai fara karatu sai ya samu kanshi albani, amma sai in aka zo aka kwankwasa sai ka gani ko littafi ɗaya bai harrace ba kamar yanda shi albani ya harrace littattafan da sun yi 50. Kaga hatta wajen ka ɗauki suna wani malami ka sama sunanka, akwai garaje, akwai ɓanna, saboda zai sa ka yi ribin kamar ka kai malamin, amma kuma ko ɗan rabin in malamin baka kai ba. Sai ka zo ka sama sunanka Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam sai a same ka kuma baka kai gejin karatun shi ba. To shi yasa galibi zaka ga wanda ya haka nan sai a zo cikin karatun sai a tattarude. Albani ko bidiyoyin shi kake kallo ko baka iske shi ba, Malam Jafar haka nan ko baka iske shi ba, amma ka san in ka dauki sunayensa ka azama kanka da sunan zaka da'awa, wallahi ka jawo ma kanka babban aiki. Saboda mutane ne wanda a gudun duniyar su ma kadai a rayuwar da ake yi yanzu ba kowane malami ba yake iya wannan zuhudin da suke. To da kaji an ce mishi shugaban Ahlus Sunna wal Jama'a, shi Imam Ibn Hanbal ya kasance malami ne mai hakuri. Galibi in ka dauka malamai yanzu ba kowa ke da hakuri ba. Magana wadda bata kai takkawa ba tana sa kowa ya kafa kamera. Yace malam wane makaryaci ne, yace malam wane munafiki ne, da muka yi karatu da shi kaza aka yi, da muka yi karatu da shi kaza aka yi. To su Imam Ahlus Sunna wal Jama'a su ba su da wannan lokaci. Su lokacin su yana daga cikin abin da ake gani gare shi cewa shi hakuri kamar wani aikin shi ne. Sannan yayi wata gwagwarmaya wanda yanzu kowa in ya tashi magana kan gwagwarmaye da shi ne zai aza misali. Saboda yayi rayuwa a lokacin da wata fitina ta bullo ta cewa alqur'ani mai girma ai ba magana Allah ce ba, halitta Allah ce. Wannan hitinar ta faru ne a lokacin asr na al-Abbasi, a lokacin khalifa wanda ake ce ma Ma'mun. Wannan gwagwarmaya shi ya ta yaki da ita har ya kai wannan gwagwarmaya kasa. Saboda har yanzu akwai masu akidu wanda suke ganin cewa Qur'ani ba magana Allah ce ba, halitta Allah ce. Mu yanzu nan yawancin kungiya da ke gare mu wanda za ka ji ana ta magana izala ce ko ko dariƙa ko ko kuma shi'a ko kuma qur'aniya. To su wannan lokacin irin su masu cewa alqur'ani halitta Allah ne, abinda suke riko da shi wajen addinin su shine kwakwalwa, ya tunani ya bada game da wagga magane. Sannan su abin ya suke gane a hankalci, su yanda suke gane a hankalci lokacin da shine suke kiyasi. Amma za ka gani yanzu duk wanda yake da wata akida wanda yake biya yana da wani littafi wanda yake dogaro da shi, ko da littafin ƙarya ne, ko kuma yana da wani littafi wanda yake dogaro da shi amma bai fahimci littafin ba, ko kuma yana da wani abu wanda yake dogaro da shi wanda shi ya jahilci abin cewa ba daidai bane. Amma su a lokacin masu irin wannan abin to suna dangantawa mani da tunaninsu cewa wanga abin bai dace a ce haka yake ba, wato suna kiyasi. Dalilin wannan shuwagabanni Imam Ahmad dan Hanbal da shuwagabanni ne sarakai na wannan zamanin ya dinga wannan gwagwarmai. An kira malamai da dama sai a ce musu wanga alqur'ani magana Allah ce ko halitta Allah ce. Saboda wasu malamai suna tsoron a musu azaba ko a sa su kasu sai su yi tauriya, sai su nuna sai su ce wannan wannan halitta Allah ne. Amma su fa abinda suke nihi ba alqur'anin ba suke nihi, sun gayi ne ga baki amma ga zuciya ba haka ba yake, dan su kukuta daga sharrin shuwagabanni. Wasu kuma in suka zo su ma su ce qur'ani halitta Allah ne a sha masa tai. Amma shi Imam Ahmad dan Hanbal da shi da sauran wasu malamai sun ki yarda da cewa qur'ani halitta Allah ne, cewa Qur'ani magana Allah ne, kuma Qur'ani magana Allah ne. Sakamakon haka da suka kijayewa yasa hayyai kasu, sannan bayan yana kasu azaba ake mai a cikin gidan kasa, ba wai wajen jin dadi bane. Haka aka ci gaba da yi mashi azaba. Haka wannan kungiyoyin masu aiki da kwalwarsa, masu aiki da tunaninsu, da su da shugabanni suka ci gaba da mashi azaba har sai da lokacin hukuncin al-mutawakkil aka hiddo shi. Kuma yanzu misali, in ni ne yanzu na zo na yi karatu sai aka rihe ni sabilin karatun nan sai na hito, da wuya ka ga na koma karatun nan, kuma da wuya ka ga mutum ya tsayu a kan abinda yasa aka ɗaure shi, yana iya sakewa sabilin ka a sake ɗaure. To amma su wanga malaman in suka yi magana, wannan maganar ta zamna, kuma sannan ba ruwansu, wai lokacin da abin ya faru wanga ya goya mana baya ko bai goya mana baya ba, ba ruwansu. In sun hito bakinsu, in dai kai kayi ba daidai ba, suna iya rubuta littafi sabilin abin da kai ba daidai ba, su kai maka littafin ka karanta da hujjoji. Sannan in ka karanta wannan littafin, kai ma ka rubuta ka maida musu, su haka nan suka kasance suna yi. Amma ba yanzu ba aka samu matsala ka hito ka ta zagin malami, ko kuma yanzu wanda shi bai yi da cika malamin ba, malamin da ya yi shekara 20 yana karantar da mutane, kai tsaye kuma ka hito ka ci mutunci wannan malamin, su lokacinsa duka ba haka nan ba ake. Ko kuma kana malami sai wani abu ya same ka, sai a kai ka a kulle. Idan ka hito in wanga malamin bai tai ganin ka ba, shikenan wanga malamin dan azawa ka ne, ko kuma wanga malamin hasarar ka yake, ko kuma ɗan kungiya ka zaba su suna. Duka haka mutane suke gani. Su yanzu abinda malami yake so cilas, idan ya yi abu ko idan abu ya same shi, kowa sai ya zo ya ce kaza ne bai same shi ba. Haka nan ne. Amma wani in bai tai ganka ba, ya maka addu'a ko? Addu'a ta wadatas ko? Tana yawa da ya je ya ganka, gwanda ya maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa. Amma sai ka ji mutum ya hito sai ya ce ayan ƙungiya maƙiyana ne, ba su suna. Su wannan ƙungiya da kake gani, ko ta izala ko mawace ƙungiya ce, yanzu misali ka ɗauka ƙungiyar izala shekara nawa ka bata a nan garin Maraɗi tana gwagwarmaya. Amma ni yanzu ina iya hitowa yau daga fara karatu in ce kawai sun yi ba daidai ba. Akwai lokacin da sun yayin in suka je wa'azi ga unguwa jiwarsu fa ake. Akwai lokacin da in mata suka sa hijabi ma in suka wuce duka jiwarsu ake. Ba haka nan ba ne? Kaga ai wancan lokacin mu ba da mu aka yi shi ba ko? Su suka ga wulakanci wannan lokacin, sannan kuma su suka yi gwagwarmaya. Mu yanzu nan abinda muka iske shine ake ce ma dasha. Kawai an share hanya ne, ka zo ka iske ta share, kawai ka zo ka baza kayanka, ka baza kulinka. Kenan kaga yana daga cikin rashin adalci ka kalli kungiya gaba ɗaya sai ka ce ai kawai da an kama ka gidan kasu kwanakin gaba aje aka ganka ba, kawai sai ka ce wannan kungiya hasarar ka suke. Tana yawa dai kai ke hasarar kungiya, amma su ba su hasarar ka. Saboda wahalar da suka sha da hakurin da suka yi suka jure, ban ce ba yanzu akwai irin matashi wanda ke ba da karatu yake iya hakurin da suka yi. Sannan lokacinsu ba wani kuɗi ake samu ba, sannan lokacinsu ba wani daɗi ake ji ba, sannan lokacinsu ba wani abin kirki ba ke da ku. Sun yi karatuttuka da dama sun wuce a lokacin da ko abin ɗoka babu, bale a aje a ce maka ga tarihi. A lokacin da suke shan wahala, an yayin kungiya za ka gani ta wa'azi, alaran ma ɗaya ne ke da kwai ko biyu, su ne wanda suka harrace Qur'ani. Za a iya zuwa wajen karatu kaga malami goma ke da kwai sannan kuma kowane malami sai ya hau da alaran mai in ka samu minti 30 30 awa uku mutum yana tsaya yana karatu wani yana fassarawa a wancan zamanin ha to duka haka malamai ho suka yi suka sha wahala dan wanga karatun ya iske mu mu ma mu zo mu yi amma yanzu duk wanda ya zo ya fara karatu sai ba sai ya saki bakin shi duk abin da yake so ya gani alhalin aka ce amida ka wancan lokacin ba ka yarda ka koma wannan lokacin
ta akwai lokacin da za mu ka tambaya ma wanda ka je ta na
to
amma
duk da haka nan malaman ba su ne ba su bata rai haka nan kuma za su ba da amsa to haka suka yi gwagwarmaya to abu na gaba malam ya rasu a watan shahar Rabiul Awwal shekara ta 241 kamar yadda yake rubuce a littahi malam ya kasance ya rishin lahiya a wannan lokacin yayi zazzabi ko kuma yayi masassara mai zahi sannan ya rasu sannan malam ya rasu ne yana da shekara 77 malamai da dama sun yabe shi yabo mai yawa suka mishi na daga cikin malaman da suka yabe shi yana daga cikin cewa idan dai ka kayi kokari a karatu to za ka gani akwai malaman da ke yaban ka sannan kuma su malaman da suka yabe shi ba wai malamai ne ba wanda ba a san su ba malamai ne sanannu Imam Shafi'i shike da mazhaba ta Shafi'iyya ko yace ya hito daga Iraq yace amma bai bar wani namiji ba ko kuma bai bar wani malami ba wanda yahi Imam Ibn Hanbal sannan yahi shi tsoron Allah da ya baro Iraq wato abinda yake son ya ce malami ne wanda wannan lokacin nashi babu malami kamar shi sannan akwai malamin da ke cewa idan dai aka jarabce ka da wani abu wanda baka da makamai shi game da addini yace to idan ka tunkari Imam Ibn Hanbal yace to da ka tai ya ishe ka da ka tai ya ishe ka wato matsalar ka da ka tahi wannan matsalar ta kare sannan har yanzu yana daga cikin abinda babban malami ke mishi mala yace wa qala Yahya bin Mu'ayn yace kana fi Ahmad Hanbal khisalun ma ra'aytuha yace Imam Ahmad dan Hanbal yana da wasu halaye wanda bai gansu ba ga wani malami shi magana shi ce yake yace bai gansa ba yace ya kasance malamin hadisi ne yace ya kasance malami ne mai harda yana sauran hardace abubuwa sannan yace malami ne mai gudun duniya sannan ka gani malami ne mai hankali amma yanzu akwai malamai da dama namu wanda da ka gansu ka san ba su gudun duniya binta suke duniya tunda yanzu rashin tsoron Allah ya kai malami ya zo raba gado ya ga yana iya cin wani abu cikin kasan gado koko ya kai matakin da za a ba malami abinda bai kai kawo ba ya ba almajiran shi ka gani cikin kasan kowa sai ya tsungoyi wani abu malinta yanzu ha kenan kaga bayani akan tarihin irin wannan malamin ba kowa ya yi gyarawa ba irin malamai saboda idan kana karantawa tana yiwa za ka gyara idan kuma baka karanta ba za ka gyara ba. Amma wani lokaci mutane suna kaihewa da cewa idan Allah ya baka abu ka gode ma Allah, haka nan ne. Amma kuma akwai abinda in ka gani ba godiya ce ba kadai, akwai san a ce an yi ko kuma akwai riya. Ita kuma riya, manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce tana cikin abin da yake tsoratar mu. Mu dinga yin ta hammukai mu isha babbai. Kenan wannan kadan ne daga cikin yaban da malamai suke mishi. Sannan Imam Ibn Hanbal ya kasance mai hujja, yana iya kwana 2-3 har zuwa sati yana muƙabala don ya samu wani wanda ke kan ɓata ya baya hujja ya gamsu ya bar wannan ɓatan nashi, ba tare da zagi ba, ba tare da cin mutunci ba, ba tare da hantara ba, ba tare da ɓata rai ba, ba tare da komi ba, kawai tare da baje kolin hujja. Akwai musallansu da dama wanda idan aka ce gwagwarmayar da malami ya yi, in aka zo za a karanta littafin shi, labarin za a bada, za a iya zama 10-20 ba a gama bada labarin wannan malamin ba. Kenan, don haka kafin mu shiga a cikin littafin nan, a kullum muna son kan mu wuce minti 30-45, saboda karatu ne wanda yake bukata a fahimce shi, ba wai a yi sauri a tahe ba. Don shi yasa yanzu za mu zuwa kai tsaye a sunan littafin, musamman ma'ana abin da za mu koyo, ma'ana abin da za mu karantawa. Sauran bayani gaba da malam ko game da littattafan shi zai zuwa cikin littafi. Kenan, yau iya abin da za mu ɗauka mu sani me usulu sunna. In aka ce usul, jam'i ne na asl. In kuma aka ce asali, kamar da yadda ka je da Hausa ana cewa asalin abu, asalin abu. In aka ce me asalin gini, fondasiyon ko? Ba gini ba fondasiyon ko? Kenan, gini bai tsayuwa sai da mi, sai da fondasiyon in shi ko? In aka ce me asalin icce, sayu ko? Ai, ice ba zai taɓa hitowa ba sama, bai shiga ba can cikin ƙasa ba ko? To shi ne abin da ake ce ma usul. Kenan, aka ce usul, kenan asillai ne da yawa, wanda wanga shi kaɗai bai isa sai tare da wanga shi kaɗai bai isa, wanga ke ɗaga shi. Kenan, abubuwan da za mu gani wanda ita sunna take bukata kenan suna da yawa a can cikin littafi. In mun tahi za ka gani akwai inda malam ke cewa idan ka bar ɗai to komi ya kwanci, duka sai an tayar da su, sannan komi zai tahiya daidai. Sannan mu zo magana akan sunna. Kun san idan aka ce sunna, mu a nan kowa akwai fassarar da yake a Hausance. Yanzu misali za ka gani ɗa wanda aka haihuwa ba ta aure ba, sai a ce ba ɗan sunna ba ne. Ana cewa ba ɗan sunna ba ne saboda ana cewa aure sunna ce ta manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. sannan akwai lokacin da ake cewa wani ba dan sunna bane amma da sunan cewa wannan mutunan ba ahlus sunna bane wato bai bin manhajin alqur'ani da hadisi da sahabbai da ijtihadin malamai kenan wannan baya cikin ahlus sunna sannan akwai lokacin da mutane suke dokar sunna a wani lokacin kamar dage wando za a cewa baka da sunna wato ana nihin kana taka wando ko amma ba wai shi taka wandon ba ake nihi da rishin sunnan kwata-kwata sai dai yana cikin sunnan manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance shi bai taka wando ha hadisin sai yake cewa abin da ya wuce idan sahu to a cikin wuta shi yasa ana son wando dai ko ya tsaya daidai idan sahu ko kuma ya je karshen su duk da wasu malaman suna ganin cewa ba dole ne ba amma kuskure ne saboda mata suke su kayan su ke jan kasa mu kuma kayan mu kasu ja kasa kina yana da hadarin gaske a ce kana sallah kana taka wani amma koda shi wandan kana sakin shi to kai kokari idan ka zo sallah ka sake shi saboda sallah idan Allah bai karba ba to wannan fa sallah ba ta amsuwa to wannan shine galibin fahimta wadda ake ma sunna mu'a a inda muke rayuwa kuma akwai wanda shi gani yake wannan shine sunna sai cikon na hudun zaka gani akwai wanda idan wanda ke yin dariqa ne ya ahe shi kuma wancan idan wanda ke yin izala ne ya ahe shi zaka ji an ce ma wancan ba ahlus sunna bane zaka ji an ce ma wancan shi kuma ahlus sunna ne kaga nan wajen ba za ka yi gaugawar hidda wanda ke can cewa ba ahlus sunna bane saboda an haihe shi cikin tsarki saboda haddiyan arna dukansu ana aihuwa kowa ne cikin tsarki ko hadisi yace daga baya ne in ya girma uwaye sai su sauya shi in suna so su maida ya ma bai da addini in suna so su maida shi ba nasari in suna so su maida shi ba yahuji in suna so su maida shi ba maguji to duka wannan ga fahimtar da muke ma sunna mu a wajen mu to ba shine ba fahimta wadda ta zo a shari'anci to wannan littafin da yake dauke ga hannun zai mamu bayani ne su kutum kan menene ake cewa sunna wagga sunna wadda kaji ana ta gayi cewa wani bai da sunna wani ba ahlus sunna bane to malam yayi bayanin komai a cikin wannan littafin game da cewa menene ake cewa sunna ta manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sannan bayanin sunna a nan ciki ba bayanin sunna ce ba wanda ake cewa mustahabbi ce in ka ga dama ka aikata in ka ga dama kakka aikata su wannan sunnoni da zamu karanta cikin wannan littafin su dole kai su wato ma'ana sunna tana dokacewa duk bayani wanda aka jiyo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na aiki a aikace kamar sallah ko kuma na magana wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ayi ko kuma ma manzon Allah da ranshi yaga kuna wata ibada sai bai ce ku bari ba to ita ma wannan duka sunna ke ake ce mata to wannan littafi mun zabi mai karatun shi ne saboda a wannan lokacin ne ake cikin matsala a wannan lokacin ne ake cikin rudani a wannan lokacin ne kowa yake rasa wace akida zai kamawa in dai bai tsaya yayin karatu ba in dai bai zama yayin karatu ba saboda a wannan lokacin komi ya fara bayyana na cewa wasu suna kiran mutane da cewa a zo a yi addini da alkur'ani a bar hawar ga magana ta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan shi duk inda abin mamaki yake alkur'ani mai girma ta hanyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka same shi duk wani littafi da ka sani na duniya in ka dauke shi kana buƙatar fassara shi saboda akwai abin da baka san me yake nihi ba wannan abu shi yasa babu littafin da ake fassarawa kullun kusan kowane lokaci irin alkur'ani mai girma tafsirin ibn kasir tafsirin qurtubi tafsirin رد الأذهان غاسنن تفسيرai da dama zakai shi kuma ba su isa ba har kullun ana buƙatar wai kamar wagga kalmar malam wana yace kaza malam wana yace kaza ana son aje an zakulo wani abu wanda da ba a fahimce ba da kyau to shi wannan tafsirin na alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki manzon Allah ne ya ba damai ya fassara shi akwai abin da idan muka auna da hankali ko bai bukata sai an ja doguwar hujja gaba ɗayan mu nan da muke zamna kusan kowa yana da mi kowa yana da takarda aihuwarka da ranar da aka haheka da likitar da aka haheka da komi duka yana rubuce kuma yanzu idan ka zo aka hiddo maka wannan takarrai baka taba musu ba kace cewa wagga takarda anya ni shekaran jiya ne aka aheni ba yau bane wagga takarda ba a musu ko kenan tunda ka yarda takarda aihuwa ko kuma an kai jarabawa aka doki maki aka baka shi ma duka ka yarda kinan bai dace ba a ce manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a abin da ya shahi alkur'ani mai girma cewa ba zai fassara ba sannan kuma bai dace ba manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ce wai hadisai wanda sahabbai ke zamnawa idan yayi magana sai su rubuta wasu kuma sai su harrace wasu kuma sai su je ga dutse su rubuta wasu kuma sai su nemi hwata su rubuta yau da rana tsakiya sai a ce ba za a aiki da wannan abin kuma da sunan cewa wai addini ne ake yi fa wai dan muhimmi ne abinda sunna take ne abinda sunna take ne shine kawai bayanin da yazo daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ko wanda ya umarni ya aikata ko wanda ya gayi ko kuma wanda aka yi bai hana ba shine sunna kenan dan haka karatu kadai ke warwaran maka da cewa dole manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fassarar da yamma alkur'ani da ita ce za a yi ba fassarar da wai ni nake so ba fassarar da kai kake so ba wai fassarar da kaga ta dace kai kai ba shi yasa kaga akwai abin da ake ce mata talababiya shine kai karatu ka harrace qur'ani kai komi amma sai ya zaman to cewa abu dai ya ja ka wannan shi zai sanadiyar zuwa wutanka kai ka san dai wanda ya harrace alqur'ani bai dace ba a tsince shi cikin wannan batan na cewa wai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba shi zai bayani ba kan kan Alkur'ani. Kenan da haka wannan shine takaitaccen bayani akan menene ma'anar usulu as-sunna. Sannan littafi ne wanda yake magana akan aqida cikakka. Idan muka ce aqida shine abinda kowa yake kudurcewa a cikin zuciyar shi cewa wannan da shine zai dinga bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma. Kenan insha Allah a cikin wannan littafi idan Allah ya kai mu gobe akwai shunhuda wadda malamai sun yi ta a cikin sharhin da suka yi na wannan littafin a larabce, amma malam ya kire ta bai waro da ita ba. Kenan insha Allah mu za mu yi kokari mu waro daga wannan bayani da malam ya kire. Kire shi bai ba da matsalar komai, amma shi ma muna buƙatar shi saboda wannan littafin guziri ne ga duk wanda ya hakuri ya saurare shi, zai zamantowa guziri ne a gare shi. Kenan insha Allah gobe a irin wannan lokacin za mu zuwa mu ci gaba da wannan karatun, kuma za mu fara karatu ne a cikin littafin gadan-gadan. Sannan a cikin littafin da ke ga hannunmu za mu yi unhwani da wasu abubuwa da ke ciki, koko za mu yi unhwani da su gaba ɗaya, amma kuma za mu ƙara ɗoriya a kan wanda malam ya taƙaita don ya sauƙaƙa mu. Kenan unhwanin wannan littafin a gaba ne zai zuwa. Kenan littafi ne wanda yana da kyawu idan mutum ya same kai ya ƙoƙarin barin shi ya kubce mishi, zai zamantowa wani guziri ne wanda zaka karu kuma zaka karar da wasu. Sannan kuma duk wanda ka ceto daga aqida wadda ba ta kirki ba, to wannan ba karamin aiki bane kai. Kenan insha Allah nan za mu tsaya abinda muka wadi na daidai. Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuntuɓe alishi wanda muka yi, Allah ya yahe mu, Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi. Sannan Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon aiki da ita. Sannan Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce, ya ba mu ikon ƙaurace mata. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.